بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan wutatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu muna masu roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani yau da ikon Allah muna 23 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1446 insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah ta'ala dukkan albarka dake cikin waɗannan kwanaki masu albarka Allah ya hada mu da su dukkan wani jarrabawa mara dadi Allah ta'ala ya kare mu Allah muna roƙonka da sunayenka na Al-Hayyu Al-Qayyum ka sa muna cikin jama'ar da suka ci ribar waɗannan kwanaki da suka gabata Allah ka sa mu a cikin jama'ar da za su ci ribar kwanakin da suka saura Allah ta'ala ka sa mu cikin bayin da addu'o'in su an riga an amsa musu muna roƙonka Al-Hayyu Al-Qayyum ka sa muna cikin jama'ar da an riga an rubuta sunayen su a cikin ƴan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa muna cikin bayin da dukkan abin da aka musu budget na shekara guda an musu budget ne na alkhairi dukkan wani abu da yake na sharri Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi addu'o'in mu Allah ta'ala ya amsa mana kasar mu Allah ya zaunar da mu lafiya waɗanda suke cikin kunci na rayuwa Allah ta'ala ya yalwata musu da ikon Allah za mu tashi a darasi na 23 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1446 gabanin fara karatu akwai ta'aziyya kamar haka akwai abokin karatu na da ya shekaru kamar biyu yakan zo nan a wasu kwanaki mu yi tafsiri da shi kuma Amini shine His Excellency Malam Dikko Umar Radda PhD a jiya a dare mahaifinsa ta rasu wanda ina ga last karatun da yazo har addu'a a nan mun yi Allah ya bata lafiya Allah ya dauki rayuwarta a daren jiya tana da shekara kamar 93 ko abin da ya kama da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata muna ta'aziyya zuwa ga shi His Excellency Malam Umar Dikko Radda da kuma sauran ƴaƴanta da ƴan uwanta na jini da kuma al'ummar musulmai gabaki daya da duk wani wanda mutuwar ta shafe shi da cewa Allah ta'ala ya sa can yafi nan gare ta ayyukanta na kware Allah ta'ala ya karbe su wuraren da ta kuskure Allah ta'ala ya yafe mata, Allah ta'ala ya karbi bakuncinta, kuma muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayyitina. Mutuna cewa na Allah ne abin da ya bayar, na Allah ne abin da ya dauka, kuma kowa a cikin mu iya jiran lokaci ne, idan lokaci ya dole za a tafi. Allah ya girmama ladanmu, Allah ya kyautata ta'aziyyarmu, Allah ya yi rahama da gafara zuwa ga mamatanmu ga baki daya. Shekarun da ta yi bayan ƙasa, muna roƙon Allah ta'ala ya sa su zama hujja ne gare ta, ba hujja a kanta ba. Shekara 90 kai ta ɗana duniya, amma rabuwa da uwa ko shekara 1000 ne bayi da sauki. Kuma a rasuwar mahaifiya babu babba babu yaro, ba talaka ba mai kuɗi ba shugaba ba talakan gari ba malami ba almajiri, duk wanda aka ɗauki mahaifiyarsa wallahi an taɓa shi. Shi yasa Bahaushe ya ce wai wanda yake bai iya kuka ba to uwa ce bai rasa ba. Idan mutum ya rasa uwa bai san lokacin da hawa yake zuba a cikin idonsa ba. Kauna na uwa is exceptional, uwa tana son ɗanta fiye da yadda take son kanta. Ita kaunar uwa tana son ɗa fiye da yadda take son kanta. Na biyu, ita uwa ƙaunarta baya ƙarewa. Su al'ummar duniya idan ka kyautata mu suna son ka, in ka muzanta ba sa son ka. Wani ma ka kyautata saboda hasada baya son ka. Ita kuma uwa matuƙa ita ta haifi ɗanta, inda duniya ta kishi tana son kayanta. Wani lokaci ma in kun kai 10 wanda ya lalata tafi so. Duka hankalin sai dawo kansa, har ma ai fada da duk wani nakware saboda bai kyautata masa ba. Duk rikicin ya kare a kansa, yanzu shi ake so ma fiye da ku. Sannan a wurin uwa ba a girma. Yadda ake mu'amala da kai kana ɗan yaye ko ka kai shekara 50, 60, 70, 80 haka ake yi. Ina za ka je ne ba ka gada ruwa ba, dawo kar ka shiga cikin ruwa. Wa yake kai tafiyan dare, kuma baka san ana ka kar kai tafiyan dare ka kwana. Yadda ake mu'amalantar kana ɗan yaye a wurin uwa ba a girma. Shi yasa ita uwa, uwa ce. Uwa, uwa ce. Shi yasa aka ce mata uwa, uwa mabada mama. Allah ta'ala ya jikan iyayenmu, Allah ya gafarta mata ya jikanta. Iyayenmu duka da suka rasu Allah ya gafarta musu. In muka ce iyaye a kullum kakanni sun shiga cikin iyaye, Allah ta'ala duka ya gafarta musu. Ummominmu sun shiga cikin iyaye, babbanninmu kawunanmu sun shiga cikin iyaye, gwaggunanmu sun shiga cikin iyayenmu gaba daya. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta waɗanda suka rasu, wanda suke raye Allah ya ƙara musu tsawon kwana. Na biyu, akwai ɗan uwa kuma shi ma amini da ya rasa iyalinsa, Alhaji Abubakar Sadiq Muhammad, wanda ya yi minista na Culture, Tourism and National Orientation sama da shekara 10 da suka wuce. Ya rasa iyalinsa Alhajiya Jamila Abubakar, ɗan uwa ne daga jihar Gombe kuma amini ne. Muna ta'aziyya zuwa gare shi da zuwa ga 'ya'yan marigayiya da iyayenta da 'yan uwanta da dukkan wanda mutuwa ta shafa, cewa Allah ta'ala ya karbi bakuncin Hajiya Jamila, Allah ya gafarta mata, Allah ya jikanta, Allah ta'ala ya sa ayyukanta na kwarai su bi ta. Zuriya da ta bari a baya, muna roƙon Allah ya zama khalifanta akan iyalanta, Allah ta'ala ya kula mata da su, shi kuma Allah ta'ala ya bashi hakurin rasa ta, iyayenta Allah ya basu hakurin rasa ta, dukkan ƴan uwanta muna addu'a Allah ta'ala ya basu hakurin rasa ƴar uwa da suka yi. Muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayyitina. Allah ta'ala ya sa can yafi nan gare ta, Allah ta'ala ya sa can yafi nan. Dukkan wani wanda aka yi wa rasuwa ma ba mu da labari, to muna ta'aziyya Allah ya jikan mamatanmu, Allah ya sa can yafi nan, kuma Allah ya bada ladan hakuri, abinda suka bari a baya Allah ta'ala ya albarkace shi. Wanda ya mutu bai yi sauri ba, mu da muke nan ai ba mu dade ba, kowa lokaci yake jira, idan lokaci yayi haka za mu tattare mu dafe. Wata ran haka za a ce muku shi ma Isa Ali Ibrahim babu shi, sai a zo a ce wata ran gwani Abdullahi Abba Zaria babu shi, wane wane babu shi haka za a waye gari a rike yi wannan ranar dole tabbas tana zuwa in ma za ku su mene ku yi jibami ku yi abin da kuke so ni dai kun ga ina da murmushi na ga to tabbas sai saboda ita mutuwa babu dabara babu wata addu'a da za ku yi wai in tabbata da ku ko arama ya tabbata babu ita lokaci in ya zo dole sai an tafi annabawa na Allah ma sun tafi ina annabi Muhammad yake sallallahu alaihi wasallam ya daga ina Abubakar ina Umar ina Usman ina Ali radiyallahu anhu sun daga ina Sheikh Usman dan Fodi ne yake Allah ya ji kansu duka ya gabar su so ita mutuwa tabbas ne in ma za ku sake babban abu shine mu yi tanadi Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya Allah ya kyautata karshen mu Allah ya kyautata karshen mu Allah shi kyautata karshen mu Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu wanye lafiya in akwai tambaya masu ma'ana abin da ya sauka sai a karanta koda na minti 10 in sha
Malami ya tambaya
farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum
assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kace sunana Hajiya Amina Maman Hafsa daga Kano. Ina wa malam da ana rama da mai karanta tambayoyi fatan alheri.
Me sunanta?
Hajiya Amina.
A to wannan ai babban suna ne. A wannan ai suna ne na musamman. Sunan mahaifiyata ce.
Allah akbar.
Gabanin nan kuma sunan mahaifiyar manzon Allah ne. Gabanin azokan namu. Ai ta ga babban suna ne. In ma ni ba mun kara ba ai sai ya halitta za a mar kara ko. Suna ne babba wannan suna ne malam musamman ne. Sai baka gana gyara zama ba.
Na ga.
To mama na menene tambayar? Dole a amsa wannan tambayar in ma yau karatun zai kare har sai Allah sai zai kare. Inda tana kusa sai ta ce ta gamsu.
Na ga.
In ba ta zama ba karatun da za a mutu.
Na ga.
A ita mai wannan suna ko ina sai an mata kara.
Na ga.
Ai da sunan mahaifiya da mahaifi a ko ina sunan yake sai mun yi kara.
A
ko ina wannan ka'ida ne. Da Allah karanta in ba ki take da musu ba a sake turowa ko gobe sai ko ta kare karanta ba
dai Allah ya cikan mahaifa ya tsinto masu a aljanna tare da ku baki daya
amin ya hayyu ya
sayyid sai dan Allah dan san annabi a daure a karanta wa malam tambaya ta to farko arziki na turo banda karanta ba
ka ji ka sun farko azumi
dan Allah malam me gaskiyan da aka ce sunayen Allah guda 69 din nan wai ba dukan su bane su ba inganta kamar al-muntakim an ce ba sunan Allah bane da sauran wasu daga cikin sunayen ma dan Allah me gaskiya a Qur'ani da sunan
to mama da haka ne akwai sunaye da suka inganta akwai wanda ba su inganta ba idan muka duba majmu'ul fatawa wa rasail na fadilatu shaykh Muhammad bin Salih al-Utsaimin al-Wahibi al-Tamimi rahmatullahi alayhi a mujalladin farko yayi magana akan sunayen Allah shin 99 ne kadai ko sun wuce haka sannan in 99 ne ko sun wuce irin waɗanne ne suka inganta wanne ne ba su inganta ba a mujalladin farko kamar namba na 122 har zuwa namba na 168 dukkaninsu akan sunayen Allah yake magana har ma a wasu wurare ya maimaita koma baya wannan kamar tambayar ki nan na da alaka da namba na 122 specifically a mujalladi na farko ba ba sai an yi nisa ba haka yayi magana cikin al-qawaid al-muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna littafi ne guda kutai ne guda gabaɗayan su akan sunayen Allah da sifofinsa yake magana waɗanda suka tabbata a Qur'ani da sunna me dalilin rubuta littafin yake saboda cewa sunayen Allah tauqifiyya ne in an ce tauqifiyya shine ba ka rada wa Allah sunna sai dai ka tsaya sunan da ya kira kansa da shi a Qur'ani ka ce na'am mun ji, wanda ya tabbata a hadisi ka ce mun bi, amma mu ba zai yi mu zauna mu sa wa Allah suna don mu yaba shi ba bai halatta ba, sai dai mu bar sunayen da suka tabbata a Qur'ani mu ce irin wannan sunansa ne a hadisi, wannan sunansa ne, amma ba a sa wa Allah suna da ijtihadi. Shi yasa ko da sunaye ne da muke kira na yaro dukanmu na Allah mu rika kaffa kaffa da su, ban ce haramun ba ne, amma akwai kalmomin da bai dace ni ban cika samun nutsuwa da in kira Allah da su ba, akwai su a Hausa kamar wani suna na sai ka faɗa yanzu ba ne na faɗa ba, kun ji mai faɗa ko? Sai ka gaya musu. Sunan Allah tawqifiyya ne, in fassara wani abu kai in ka ce rabbu ya fi dacewa ka ce Allah ta'ala shi ne mai, shi ne wanda ya halicce mu. Ar-rabbu yana tabbatar da rububiyya ta Allah ne, shi ne mai halitta, Allah ya halicci komai da komai. Al-khaliqu Allah shi ne mahalicci, suna da alaka da juna, amma akwai suna na Allah tawqifiyya ne, mu yi avoiding kiran wasu kalmomi da ba su da asali mu rika describing Allah da shi ko da kuwa a yare ne. Sai sa mafiya yawa wasu za ka ga ko da turanci ne an fi nutsuwa a ce ko the almighty Allah, ko kuma dai a ce the almighty God, ko wani abu da ya kama da haka don wani ya gane, ko a kira shi da Allah sai a yi bayanin yadda bature zai gane da kalmomin da yake da shi. Amma sai ka saka wata kalma da za ta bambance Allah da kake nufi da wani abun da kuma ba shi ake nufi ba a yaren nasa, saboda ya ga akwai baƙuwar kalma da ke ba da description na siffofin Allah ko matsayinsa. Mafhum? Tayyib. A magana na farko da nan shi ne, a magana mafi inganci na malamai sunayen Allah ba iya 99 ba ne, tare da cewa akwai hadisin da ya kawo sunaye 99, amma a nan ba bil asr ba ne, ba wai iya nufin su kadai ba ne. Hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu da ke cewa inna lillahi 99 isman mi'a illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Allah yana da sunaye kaman 99, lalle Allah na da sunaye 99, 100 babu daya, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Hadisin yana Bukhari iya Muslim, Muslim kaman hadisi na 2766, afwan hadisi na 2667 ne, zama 2677, hadisi na 2677 da sahihu Muslim, hadisi na 2677, na'am, a cikin sahihu Muslim. Wannan hadisi da yake sunayen 99 bai zo da sigar cewa su kadai ne sunayen Allah ba, sai dai abinda ake fahimta a sunayen Allah da suka tabbata a Qur'ani da Sunna, in ka tattaro guda 99 ka san ma'anarsu, kai imani da ma'anarsu, ka roƙi Allah da su, wanda suka dace da ka bashi haƙƙinsa, sai ka bashi haƙƙinsa da ikon Allah za ka shiga aljanna. Amma ba iya nufin iya 99 ba ne, even though daga cikin magabata akwai masu fahimtar iya 99 ne, kamar Ibnu Hazmin alayhi rahmatullah, ko a cikin Al-Muhalla a volume na farko shafi na 51, shi ne wanda suke ga fahimtar sunayen Allah iya 99 ne. Amma wannan ba shi ne fahimtar majority jumhur na malamai da suke da hujja ba. Imam An-Nawawi rahimahullah, irin Sheikh Al-Islam rahimahullah, irin Ibnu Uthaymeen rahmatullahi alayhi cikin Majmu'ul Fatawa din, misali namba na 123 ya ce ba dalilin da ke bayyana iyakar da inda kar ne sunayen Allah, don akwai nassosin da suka bayyana sunayen su wuce haka, bal ma akwai sunayen Allah da aka ce shi ma annabinmu ba a gaya masa ba. To ta ya za a yi mu musani? Yanzu misali ga hadisi da ke cikin Musnad na Ahmad rahimahullah, na riwayar Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu da ke cewa Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadi, har zuwa karshe bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ta'azzarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka. Wannan hadisin ya cikin sahihi, hadisi ne na 99 zai zama, na amfani 99 haka ne. Wannan da ke bayyana mana a cikin addu'ar da yin halitta sai ke cewa ya Allah ina roƙonka da kowane suna naka wanda ka kira kanka, ko ka saukar a littafinka, ko kuma ka ilmantar da wata halitta daga cikin halittunka, kamar annabawan da suka riga yi biyayyen halitta, sai ce ko kuma ka fifita, ka boye shi a cikin ilimin gaimi a wurinka. Kaga abin da Allah ya ce ya boye a wurinsa, abin da ya ce ya ce shi? Kuma idan ka bi ingantattun hadisai da ayoyi, ka kirga za ka ga sunayen sun wuce 79 na wanda suka inganta ba, za ka ga sun wuce. Don haka hadisin da ya kawo nan shi dan yana nufin cewa a cikin sunayen kai dai ka je ka nemo 79, ka san su, ka haddace su, ka san ma'anar su, ka yi imani da shi wurin addu'a, ka roƙi Allah in ka samu 79 a cikin ko nawa ne to kai ka gama, ba dole sai ka yi duka ba, ka samu nan shi dan ya ishe ka. Kuma jero sunayen da aka yi Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddus As-Salamu Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar, waɗannan asali ijtihadin wasu daga cikin magabata ne, ba wai hadisin ne ya kawo su ba a magana mai inganci, ijtihadi ne aka yi a tsakuro a ayoyi da hadisai. To wani hadisin ma sai ka samu bai inganta ba, wani abu kuma siffa ce ko kuma a ce aiki ne na Allah sai a mai da shi suna, wanda a ka'ida in Allah ya kira aiki sau ɗaya ya yi, ai ba za ka mai da shi sunansa ba. Min babin misal, Allah ya kira wasu mutane ne ko a cikin Ƙur'ani ya ce wayan kuruna wayan kurulla wallahu khairul makir. Yanzu ka kira suna ka ce Allah al-makir, dan ya ce wayan kurulla, wannan cikin suratul anfal aya ta nawa? How sure are you? Sai kun fada. Lalle kuna za ku yi abin kunya kenan. To Allah ya mata albarka. Ala ayi halin ba za ka ɗauko yanzu al-makir ka ce sunan Allah ba. Min babin misal, kamar al-muntaqin Ibn Uthaymeen rahimahullah a mujalladin farko ɗin, a nan ba na 169 ya ce al-muntaqin ba sunan Allah ba ne, don ya zo ne a matsayin abin da ake cewa ihsas mu'ayyan, wato wani exceptional situation ne Allah ya nuna wasu mutane zai saka musu da irin aikinsu. Wa zai iya bani in ya zo a Qur'ani misali? Inda ya zo a matsayin sa'id. Asali inda ya zo ba, kawo asali inda ya zo ba, yau ba zan ba ku ba, na fi so sai kun amsa. Kun gagara. A wuce ko a bar muku assignment? Wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha. Sai ce inna min al-mujrimina, sai ce muntaqimuna. Suratu Sajada aya ta nawa? 29? Baka gane ba yanzu ba. Ba 24 ba. Waye da iya faɗa? Shi ma ba zan faɗa ban bar muku ko? Kada a samu ni yawa, aya ta 22 ne, ka dawo baya guda ɗaya. Kaga sai ce inna minal mujrimina muntaqimuna, sai kira muntaqimun. Anan malamai suka ce yazo ihsas ne muayyan, ba wai a babin cewa suna ne na Allah ba, kawai wasu mutane ne suka yi wani abu, Allah ke ga musu zai iya musu irin abin da suka yi. Shi ake kira al-uquba bil al-adala bil uquba, wato a musu adalci da irin abin da su suka yi, ba wai ya faɗa a babin sunansa bane, sai dai irin abin da suka yi Allah bai musu. Don haka malamai suka ce wannan ma bai daga cikin sunayen Allah, misali yadda kika faɗa, ar-rashid bai zo a matsayin sunan Allah ba a Qur'ani min babin misali. Amma an kai girgar 99 da muka haddace muna yara yawanci akwai, ar-rashid bai zo, ya zo a suna ne na mutum, mutum aka sai faɗa da shi ba Allah ba, tare da Allah yana shiryarwa. Amma akwai sunaye da za su ɗauki ar-rashid ɗin, ko baka ɗauko wannan kasa ba. Min babin misal, as-sattar misali ba sunan Allah ba ne, abin da ya tabbata shi ne as-sittir, shi ya tabbata, amma as-sattar bai inganta ba. Min babin misal, kamar al-muhyi ko al-mumit, a ka'ida al-muhyi Ibn Uthaymeen rahimahullah bai zama daga cikin sunayen Allah ba, duk da yana cikin majmu'ul fatawa nasa. su akwai da dama da sun zo su a wata siffa ne ko na fi'ili ko kuma na al'adala bil uquba ba wai sun zo akan hakikatan suna bane ala ayi halin yaya zamu sawa yaushe muka kare da su Allah Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik Abdul Quddus Abdul Salam wanda da suka inganta ga sunan kata-kata a Qur'ani wanda da suka inganta ga sunan kata-kata a cikin sunna so mu riga abuwa sunan da akwai sabani mu koma zuwa ga wanda insha Allah ta'ala babu sabani wannan sunan irin misalai da yake baki wallahu ta'ala a'lam
malam bi sauraya saka mai ki cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda yake cewa ki cewa
malam alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
ki cewa malam ubangiji ki cewa malam Allah ubangiji ya cikin kiyaye da na alarama da na masu sauraro ba
amin ya qayyu ya qayyu
Allah ya kara wa rayuwa albarka da ta iyalai baki daya
amin ya hayyu ya qayyum
malam ina da tambaya malam menene hukuncin wadda ya kayyade iyali family planning sai ya ce ba dan yana tsoron talauci yasa yayi haka ba sai dan yana so ya ba wa yaran wato yaran sa kyakkyawan ilimi ko tarbiyya to malam shin wannan hujjar ta isa mutum yayi haka
Bismillahirrahmanirrahim sako daga jahar Jabir Zabu Tigawa Amin ya hayyu ya qayyum ina fatan abin da ka faɗa a tambayar haka ne cewa ba dan tsoron talauci ba in dan tsoron talauci ne ake kayyade ƴaƴa a wannan baya halarta wannan kadar idan muka duba imam abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayhi tafsir surah al-isra yayi magana mai tsawo akai allah yake wala taqtulu auladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira a cikin surah al-isra aya ta nawa na 39 da uku 31 Allah ya masa albarka haka ne 31 Allah yake kada ku kashe ƴaƴan ku dan tsoron talauci in dan talauci ne baya halatta amma sai mu kiyaye ba kuma fa daidai bane mutum yadda muke a yanzu a ce an hana kashe ƴaƴan talauci mutum bai shirya bai je aure kuma ya ƙara aure kuma ya ƙara aure kuma ya ƙara aure idan ka je wasu ƙauyuka ba za ka ga mutum bai wuce shekara 35 matansa hudu kuma ba ya da sana'ar da yake yi sai dai a roƙi wannan a tambayi wannan wani ma a bar barazana ko kuma ka ba mu kuɗi ko mu zage ka da haka yake so ya cire ya riƙe ƴaƴan kuma wai su yi albarka addini ba haka ya karantar ba iyaye mu kiyaye musamman a arewa musamman a arewa kada yaro ya yi aure bai shirya wa aure ba ai Qur'ani ya gaya mana wasu jama'a kar su yi gaggawar aure su bari sai Allah ya azurta su wal yasta'tif alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi wanda ba su samu daman aure ba su kare daga sabon Allah su yi hakuri har Allah ya azurta su wannan cikin suratul nur aya ta nawa 34 dawo bai dauke da 33 Allah ya maka albarka zai zama da uku haka ne da ka ce da kullu 34 ne ba lai bai sai da kana kokari sosai Allah ya albarka 33 ne Allah yake a hakura kuma hadisai da dama ke yin halitta ga su dai da wasu sabai wa'azi wanda bai samu damar aure ba yayi hakuri har sai Allah ya azurta shi don haka yaro kada ya aure sai iya da sana'ar da yake yi ko ya kaba mutuncin kansa iya noma ko ya samu wani aiki da ake ga aikin zai taimaka ya rike iyali ba tawakkali bane yaro karami ya hada mata hudu mata uku mata biyu mata daya bai da sana'ar da yake yi bai da hanyar neman abinci babu kasuwa babu sana'ar hannu babu noma babu aikin gwamnati babu aikin kamfani ba haka addini ya karantar ba tunda tun a zamanin sahabbai ma da rayuwar ba ta da tsada irin yanzu annabi zai ce mutane ku yi hakuri har sai lokacin da Allah ya ba ku in ba za ku iya kariya ba kuna da bukata ku riga yin azumin nafila wannan duka bai ishe mu darasi ba in tambayar da kai ta gaskiya cewa ba dan tsoron talauci ba ne wannan idan muka duba cikin majmu'ul fatawa musamman ta haƙiƙi na Sheikh Shu'ayyir inda ya jama'a na fatawai na Sheikh bin Baz Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz rahimahullah a mujalladi na 21 yayi magana akan fatawoyin da ya amsa na hurin da ya alatta ai abin da ake cewa tanzimul usra ba wai tahdidun nasl ba tahdidun nasl shine family planning shi wannan ba a goyen baya sai dai akwai dalili na jinya amma tanzimul usra kuma shine child spacing kuma shine ba da tazarar haihuwa to ba da tazarar haihuwa ya halatta a wannan hali na tarbiyya idan uwa ba za ta iya ko yara sun fara mata yawa ya halatta irin wannan uzuri din ayi child spacing a rika ba da tazara tsakanin yaya kamar a namba na 394 da 395 da 396 duka bin ba ta kuma lafi cewa wannan ya halatta a yi shi babban dogaro da shi ne hadisi na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu wanda yake cewa kunna na'zilu wal qur'an yanzil mun kasance muna yin azalo a mu'amala da iyali qur'ani yana sauka kuma bai hana mu ba hadisin iya sai muslim hadisi na 1440 sai ce muna yin azalo qur'ani yana sauka amma bai hana mu ba azalo din shine wani abu da suke yi kamar na child spacing ta inda ruwan haihuwa yake fita a waje ba a ciki ba to anan sahabbai suna yi kuma qur'ani bai hana ba manzon Allah bai ce a bari ba da wannan yake cewa space tazara haihuwa yana halatta don tarbiyyar yaya don a tabbatar an ba su tarbiyya saboda a musulunci ana damuwa da quality ne ba quantity ba da ɗaya kwakwara lafiyayye mai imani ya fi haihuwar yuyuyu 30 na waɗanda suke ainihin yan kidnappers ko abin da ya kama da haka ɗan ka ɗaya na kware ya fi ka haifi kidnappers 30 ya fi ka haifi bandit 30 da suke kama mutane suke sace su suke yanka suke kashe wasu na karɓar kuɗi kwaya ɗaya ya fi shi a musulunci ana son quantity amma quantity da ke da quality amma quantity da babu quality to quality ɗan kaɗan ya fi quantity muna tsangaya a kowace karin magana da almajiri suke yi amma ba wai na yi ta bane muna da wani almajiri da iya magana wani gardi ne ba zan kira sunan sa ba don yana da yawa sai yanzu in ya ga abu an kawo dumame sai ce yankan nama da ya fi trailer dumame wato wai yankan nama guda daya ya fi a ba da trailer dumame amma ban yarda da haka ba ba na yarda ba kawai abin da ke faɗo mini so daga abin da ake so shi ne in za mu yi quantity to quantity dole ya zama akwai quality amma in babu quality to mu dan kadan ne quality ya fi inganci za ka sai mu kiyaye wallahu ta'ala a'lam yau dai kan ku cinye lokacin dalilin tambayar mama na ne mai ko to bismillah in ka gane na za ka ci bismillah a'lam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله يتي ولا يحسبن كذا سيزتو الذين وأند يبخلون سكي روى بما آتاهم الله سكين أبن الله يباسن كدئكو أرزكي من فضله لك فللسا cewa rowan nan huwa khairan lahum cewa alheri ne gare su rowa kwata kwata ba alheri bane rowa bata taba zama alheri ba bal huwa sharrun lahum rowan nan da suke na zakka ko kuma na sadaka ta tadawwi sharri ne gare su sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama gobe kiyama za a rate musu abinda suka yi rowa da shi a wuyansu amme da shi maciji yayi ta ba su tsoro yana cutar da su a kiyama da wallahi ga Allah mirasu samawati wal ardi gadan duk abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai na Allah ne shi zai gada wallahu bima ta'maluna khabir bisa ga abin da kuke aikatawa Allah yana da cikakken ilimi na sirrin ayyukan ku koda ku koyi aikin a zuciya ne mafhum tayyib Allah ta'ala yake wala yahsabanna kira uku ne ana karanta da wala yahsabanna ana karanta da wala yahsibanna sannan na uku ana cewa wala tahsabanna shine bita na mukhatabi shine wala tahsabanna kada ku yi zato ku masu jin tafsirin qur'ani a yanzu alladina wadanda yabkhaluna suke rowa rowa ba siffa ce ta mutum mai kamala ba kamar yadda kuma almubozaranci babu tanadi ma ba siffa ce ta mutum mai kamala ba mutum mai kamala bai yi rowa mai tsanani bai yi rowa sannan mutum mai kamala bai zama mai almubozaranci shine yana yin komai moderate ne tsakatsakiya amma rowa ba siffa ce ta mutum mai kamala mutum kamili ba saboda rowa ba ta taba mai da mutum mai arziki ba aruni bakhilan tsala umran bi bukhlihi wa hatu kariman mata min kathratil bazr wai ka kawo mini marowaci wanda ya dade a duniya saboda tsabar rowa aka ce shekarar sa 120 saboda tsabar rowa bai kyautar da arzikin sa ba iyannan yana cin kudin sa yayi tsawon kwana kuma a zo mun da mutum daya mai arziki wanda ya taimaka al'umma dalilin taimako ya rasu aka ce ya dace a ce ya kai 80 amma daga 50 ya zai rasu saboda duk ya sadakar da arzikin sa yayi kyauta an taba samun haka rowa ba ta kana kwana daya kyauta da taimako baya rage kwana daya ce sai Allah ta'ala yake kar ku yi zato waɗanda suke rowa bima atahumullahu cikin abin da Allah ya ba su min fadlihi na falalasta cewa huwa khairan lahum cewa alheri ne gare su khairan din nan ya dauki nasaba mai dalili a wani matsayi yake a nahawu na'am maf'ul as-sadi aina maf'ul al-awwal yabkhaluna bima ataakumullahu min fadlihi mahzuf jazakallahu khairan dai da mahzuf ne a wurin atahumullahu maf'ul ne amma ba shine na yahsibanna ba yahsib wala yahsabanna maf'uli biyu yake da shi na farkon mahzuf ne shine wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bukhlahum bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum saboda shi hum din maf'uli ne me atahumullahu so ata ne fi'ili Allah fa'ili sannan hum din shine maf'ulin bihi so da aka yi hasabanna kuma na sawa maf'ulai ne guda biyu na saba so ɗaya maf'ulin an goge shi na biyu shine khairan lahum mafhum tayyib da aka karbi da cewa alheri ne gare su a cikin hadisi fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi dan ya nuna mana muhimmancin taimako yace ma naqasat sadaqatun min mali sadaka bata taba tauye dukiya ba wannan hadisi ya sahihu muslim hadisi na 2588 sadaka bata taba tauye dukiya ba babu wani mutumin da wai dan yayi sadaka dukiya ta rabu a idan kai to Allah zai kara maka dai ai mubada qalilan ni rabbana ya bamu kaseeran kamar yadda masu roƙo suka iya faɗa ka ba da ɗanka don Allah ya baka mai yawa so idan ka bayar dukiyar na farko ta kara albarka, na biyu kuma Allah ta'ala zai ninka maka, na uku kuma ga lada yana jiranka a wurin Allah. Ita kan dukiya in Allah ya baka, me amfaninta in baka siyar ka taimaka wasu ba? Menene amfaninta? An taba binne wani mutum a cikin kabarinsa da kuɗi? Idan aka binne kana gani za ka ce mutanen nan mahaukata ne, saboda mace ce baya bukatan kuɗi. Me yake bukata? Shine ayyuka na kware. To tun a duniya sai kai aiki na kware da dukiyar don ka je ka shiga aljanna. Taimakon marayu, taimakon gajiyayyu, sama wa matasa, koya musu sana'o'i, kokarin nuna musu yadda rayuwa take, su zama masu dogaro da kansu, ba su zama kullum su roka a basu ba, a koya musu su zama suma mutane daga baza su ba wani. To wannan fa shine ka'ida, ba a taba samun wai dukiya ta rabu don kyauta ko sadaka ba, ba ta rabuwa, balma Allah yana ƙara maka ita ne. Karuwa take Adama, za ka ba mu misalin ko da aya ɗaya.
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
وأن آية زي ما تكون سورة السبع آية 39 كده. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فنيته ويقدر له. كاجا الله ne yake shimfuda arziki ga bayinsa wanda yaso. Idan yau kana da shi Allah ne baka, ba bayinka bane. Mu rika kiyayewa, kar fa mu dauka neman da kai Allah zai ce baje ka, sharadi ne ka nema. To amma ba neman ne ya baka ba, Allah ne ya baka. Shi neman ka sanadi ne, amma mai bayarwa shine Allah. Allah yana shirkuda wasu kuma Allah yana ba su kadan, sai ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Duk abin da kuka ciyar don Allah, to Allah yana mai muku gurbin sa. Yukhlifuhu dinnan shine Allah yana kawo muku wani gurbin sa. Idan ka ba da daya, sai Allah ya kara maka goma, sai ya mayar maka da shi har zuwa ma 700. Kuma wa huwa khairur raziqina, Allah shine mafi alherin masu azurtawa. Wannan yake bayyana mana bayarwa yana sa ya karu. Waɗanda suka fi kowa ciyarwa, Allah ya fi kowa buɗa musu, sun fi kowa samu. Kuma idan za mu ciyar, mu rika gane aulawiya. Idan Allah ya baka arziki za ka ciyar, ka rika duba priority al'ummar ka, manyan damuwa. Kawai ka zo kada ciyar ga kawai lokacin ka ba wa da 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 a cikin society, wannan yana da amfani. Amma mafi muhimmanci, idan kana da arziki ka je ka ƙauyenku ko garinku, ka assasa wata santa ko ta karantar da yara sana'a, ko ta koya musu harkar noma, ko ka ɗauki wasu ka biya musu kuɗin makaranta su je su yi karatu su zama mutane, ko kuma ka taimaki wasu su shiga kasuwa, a koya musu kasuwa. Ba ka, in ka ba mutum bai taba kasuwa ba jari, ka ce je ka kasuwa cinye kuɗin zai yi. Sai ya je kasuwar ya yi aiki ƙarƙashin wani, ya koya, ya ɗan nemi foundation ɗin jarinsa naira miliyan ɗaya, sai ka ƙara masa miliyan ɗaya, to zai iya yi. Amma haka kawai mutum na zaune a bakin temple ɗin shayi, sai ka kira shi ga jarin miliyan ɗaya, ba aure zai ƙara. Ina gaya maka haka ne, aure zai ƙara. Ai, mafiya yawan mutanenmu haka ne. Ina sati da ya wuce a wasu abokanan karatu na secondary school da muka sha ruwa tare da su, mun rabu sama da shekara 32 da suka wuce. To muna shan ruwa, sai nake dan tunatar da su akan muhimmancin kowa ya koma society su ya ga me zai iya yi na taimako. Ina faɗa, sai ɗaya daga cikin su ya ce, malam, ai, na je na yi lafiya, waɗanda na ware na ba su, mafiya yawa aure suka ƙara. Na ce matsala ɗaya aka samu shine ka ba su jari ba su je sun koyi kasuwar ba. Ai, sai mutum ya je ya wahala, in ya koya tukunna in ka ƙara martani. Amma duk wanda bai san wahalan kuɗi ba, ka bashi kashewa zai yi. Me yasa ake cewa dukiyar gado ba ta da albarka? Ba ta da albarka ba ne wanda aka bashi bai san wahalan yadda aka neme ta ba ne, kawai da aka bashi sai ya watsar da ita. Akwai ɗan uwa na jini da ya same ni, zai kaza kaza a bashi jari, nace zan baka, amma da sharadi. Shine zan rika baka kuɗi kaɗan kaɗan, ka je ka share gona, mu yi agreement nawa kake so, amma ni noma za ka yi, idan ka yi noma zan rika sayen taki, zan dauka maka masu bare ma a biya su gwargwar kudin da kake so. Bayan ka yi noman, amfanin gona idan ya fito to sai a sayar da shi, sai a yi jari. In bai cika ba sai ka je ka fara kasuwa, zan cikata maka. Me hikimar nace? Hikimar shine in da baka kudin baka san wahalar sa ba yanzu. Amma in ka yi noma zan kashe maka kudin fiye da abin da yanzu kake so in baka kyauta. Kai yanzu kana neman jarin miliyan 3, in a gona ne nace zan iya kashe maka miliyan 10, mu je bismillah. Amma da sharadi ka je ka yi noma. In ya je noman nan ruwan sama zai dake shi. Wata ran zai je da mota ta yi faci. Wata ran zai je ya rasa abin dawowa. Wata ran zai kashe kunama. Da haka ake sanin wahalar neman halal. Ran da ya sai da amfanin gonan ya samu miliyan 10, wallahi babu asara ta kara masa miliyan 10, ya san wahalar rayuwa yanzu. Amma duk wanda bai san wahalar rayuwa ka bashi kawai ya kashe ne. So da haka in zaka bashi, bashi kudin kashewa ba kudin jari ba. In muna son ba wa matasa kudin jari, mu koya musu sana'a. Kai shi ya koyi misali dinki. A'a ya koyi aikin solar panel. Bayan ya kammala fara samun customer sai ka fara ba shi jarin da zai rika installation. Je kaka biya musu yi certification a artificial intelligence. Yau akwai vacancy a duniya sama da miliyan 96 na wanda za su yi aiki artificial intelligence. Yau idan Arewa za mu yi wannan, mu ce muna da target din matasa miliyan 5, mu musu training, mu ba su samu certification da ake recognizing globally. Mutum miliyan 5 idan suka fita waje sai kaga remittance ya karu, sai kaga talauci da ikon Allah ya ragu, saboda duk wanda yake cin rabin abin da ya samu a wata ƙasa Najeriya zai turo gida, zai turo. So da haka in muna so mu taimaki jama'a, it's not about kawai cire kuɗi mu watsa, a'a, mu assasa mutane inda za mu gina su, su zama mutane masu taimakon al'umma. A koya musu sana'o'i, a koya musu kasuwanci. Ɗauki matasa 10 kai su kasuwa, wane da Allah koya wane kasuwa, wane koya wane kasuwa. In suka iya, akwai ran da za a ba su freedom. To a nan sai ka shigo sai ka ce to ga ƙarin jari, haka ake. Amma ba ka samun mutum a temple a bakin hanya ko yana kallon talabijin ka ce ga jarin kasuwa. In kuɗin na da yawa zai ƙara aure, kuma zai canji abin hawa, shi ne abin da zai yi. In ka kuma ba kuma gata ba ne kawai matasa ka ce wai ka kai su holiday Dubai, wannan kuɗin kai su Dubai ɗin ka zo ka gina su a cikin society. Mu raba kala-kala, wani ya je koyi kasuwa. Wasu su tafi gona a koya musu digital agriculture, wasu su koyi sana'ar hannu a koya musu, a ba su kayan yin aiki, kowa a taimake shi, wani ya tafi makarantar boko, wasu mu tura su karatun addini. Haka ake gina society. Idan ana da kuɗi a zo gida a gina al'umma, ba kawai a ɗauki kuɗi a kashe a watsa wa mutane ba. Ba da kuɗi iya da muhimmanci. Komai ka bashi, ko nawa ka bashi yana da amfani, amma ba shi ne mafi muhimmanci ba. Mafi muhimmanci ka gina shi don gaba, shi ma ya taimaki wani. Kuma shi ne abin da ke mana karanci, kuma dole sai mun yi wannan. Duk wanda ke ɗan Arewa, kana da dama za ka yi kamfani, je ka gida ka yi. Dole sai mun yi reviving Arewa ta ɓangaren farfaɗo da kamfanoni. Wani ya je mana kamfanin yin pencil kaɗai, wani ya je ya pencil maka duba wani kaya ake sawa a secondary school a Kano State, a je a buɗe kamfanin yin yadin. Gwamnatin jiha ta tilasta ta rika patronizing wannan, kowa ya zo ya sayi yadin da ake yin sa a Kano. Wanda yake Katsina a yi, wanda ke Bauchi a yi, wanda ke Borno a yi, wanda ke Gombe a yi, wanda ke Niger State a je a yi. Ko uniform kaɗai muke producing, sai ka ga mun samar da ayyuka dubbai a cikin society. Babu wani kamfani da ba za mu iya yinsa ba. Idan ka yi wannan, ka zo ka yi kamfani na miliyan 500, za a ɗauki wasu aiki, za a riƙa biyan su albashi, za a koya musu sana'a, sannan kuma kuɗi zai dawo gida. Amma duk wannan abubuwan ba shi ne tunanin ba. Wanda ya samu sai ce wai zai tafi Dubai, a'a zai tafi ƙasa kaza, za a je London, ai me amfanin kuɗin da ka kai shi London? A ƙauyenku ana nan abin da za a tiyaga garin mutane, menene ribar wannan? Ka je ka sai gida a London ka ajiye, gidan ne yake kansa guda ba wanda ya kwana a ciki, a je a sai da shi a zo a yi kamfani a garinku. Ka ga mutum da za a ɗauka aiki, sai rayuwarka ta yi albarka. Amma ba mu da tunani, society da suka samar da mu, kuma muna manta da su. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Zuwa ka dole a Arewa sai muna tunani. Ba wai mafita a Arewa so shi ne mu sayi mashin mu raba ba. In ka sayi mashin ka raba, Allah ya saka da dare ba mu aibata ka ba. Amma mu zo mu gina al'ummar mu ta zama mutane. ya zama mutum ko bai da mashin duk inda yaje a duniya zai iya rayuwa yana da wata baiwa da kwarewa a ko ina a duniya zai iya aiki jina mutum ya kaka bawa mutum yaje ya ji dadi a duniya ya kace kawai ya tafi a banza amin alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum yace bal huwa sharrun lahum wannan sharri ne gare su Allah yace sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah wanda suke rowa ba sa cewa gobe kiyama sayutawwaquna za a rataya musu a wuyar su abinda suka yi rowa da shi gobe kiyama in mutun yayi rowa musamman rowa na farko na wajibi shine zakka zakka ita ba alfarma bane kake mutane haƙin Allah ne a dukiyar sai ka bayar da ita dole ne sai ka ba da 2.5% na dukiyar da ka mallaka ta shekara ko kashi ɗaya cikin 40 duka ne wannan sai ka bayar wanda ba su cire zakka ba su ma gobe kiyama ana musu azaba Qur'ani ya bayyana hadisai da dama sun bayyana wanda ba sa taimako su ma ana musu azaba arama zakai ba mu koda misali daya Qur'ani
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ
جزاكم الله خيرا wannan cikin suratul tauba ayoyi guda nawa aya 1 da rabi ne ba karshen ta farko da kuma ta biyu dukkanin sa aya ta nawa 34-35 karshen ta 34 ta fara da ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas sai ce allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim waɗanda suke ɓoye zinare da azurfa a yanzu shi ne ɓoye naira da ainihin daloli da pounds da makamantansu Allah ya ce a musu bushara da wuta gobe kiyama ranar da yukuma ake musu lalar a ina a fiskokinsu wa junubuhum da ɓangarorin jikinsu wa zuhuruhum da bayan sai a ce haza ma kanastum li anfusikum wannan shi ne abin da kuka yi ta ɓoyewa a duniya ba ku taimaki kowa da shi ba ku ji azabar abin da kuka boye dukiya ba ta da amfani in ba a yi taimako da ita ba hadisi a Bukhari hadisi na 1403 fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi ce wanda yake ba da zakka gobe kiyama za a zo da rashin hana zakkan da ya hana a matsayin maciji kato wanda ke da wasu alamu biyu a kan gidansa sai a daura masa a wuyansa wannan macijin ya yi ta ba shi tsoro sai wata jirgin ta cewa ana maluka ana kanzuka ni ne kudin da ka boye a duniya baka cire zakka ba kuma ni ne takkar da ka boye kudin sai ka ce ni ne bankin ka da kaje kai saving shi yasa dukiya ba ta da amfani ba a yi taimako ba ba ta da wani amfani kuma in za a yi taimako mu duba yaya za mu gina mutane mutane nan gaba su ma su taimaki wani haka ake yi in ka dauki ɗabi'ar kadai kullun sai dai a ba mutum ya je ya kashe to za a kai su matakin da an mai da su kaman bayi ne kuma ba sana'a sai mai kyau koya mutane roƙo ba sannan kai da kake roƙo dan an ce kuma a taimake ka ba a ce ka kashe zuciyarka ba an fi sha'awan ka taimaki wanda ya tashi wanda ya tashi yake noma ina zaka je gona mai damuwar da kake ka ba shi ya fi daga samu wanda ke zaune a bakin temple baya komai shine in mutum na so a taimake shi ya tashi ya fara yin wani abu da zai taimaki kansa sunna ce ta Allah zai kawo mutumin da zai taimake ka dukkan wani wanda ya zama wani a rayuwa babu wanda zai ce wani bai taimake shi ba amma wanda ya taimake ka ba a gidanku ya same ka ba ko ka tafi makaranta ne ko ka tafi wani aiki a can Allah ya hada ka da shi ya zo ya taimake ka so mu tashi bacci ba namu bane shi mu tashi mu koyi sana'a mu tashi mu koyi kasuwanci mu tashi mu yi karatun zamani mu yi karatun addini waɗannan al'amura suna da muhimmanci, kada mu bar matashi sai a cikin society da baya wani abin da zai taimaki kansa, kuma mu bar family mu ya rika girma gwargwadon ci gaban mu. Kayi mata ɗaya, hakura da mata ɗaya zuwa lokacin da Allah zai baka rufin asirin yin guda biyu. Karka je ka ce da gaggawa sai kayi, kayi hakuri family ya girma a hankali idan Allah ya kai ka lokacin zai yi. Hatsarin da muke cikin arewa, in ka cire ƴan kasuwa da ke zaune a gida da malamanmu na addini, Allah ya saka musu alkhairi, mafiya yawan masu arzikin arewa sun fi kowa ƙarancin iyali. Ba zan kira suna ba, ka duba wanda suka fi kowa arziki, za ka ga a cikinsu masu iyalan ba su wuce uku ko huɗu ko biyar ba. Mafiya yawa zai ga mutum ne da zai rike mutum miliyan ɗaya, amma an yi sa'a a same shi tsanani da mace ɗaya ne da yara uku ko huɗu. Duk suna nan sun tattare a Abuja da Kaduna da Lagos da Port Harcourt, suna nan suna ta harkoki. Amma in ka je gida sai ka samu mutum gaba ɗaya jarinsa bai wuce naira 500,000 ba, matan sau ɗaya 41. Ba haka ake yi ba? Waɗanda za su iya ɗaukar iyalin da yawa sun iya iyalin. Waɗanda ya yanzu a cikin arewa ba ka da mai rike 1,000 idan ya haifa? In zai yi ya haifa? Kamar sai ka samu yayin yan kaɗan ne, wani malamin sana'a ba shekarar sa 17 bai aikun ba, wai ya ije shi mai da ɗi biyu sun isa, wai wai kuma Allah ya ba shi abin da bai san iyakarsa ba. Shi kuma wancan ɗin da bai da komai, shi kuma yayansa 41. Muna da matasan fa da lizzan 40 suna da 'ya'ya sama da 30, kuma ba yi da sana'a ko ɗaya ba, 'ya'yan ne ne ba, ba laifi ba ne ɗa. Ɗa mai nagarta abin alfahari ne. Hatsari shi ne me yake yi da zai rike su. Wace dama yake da ita da ya waɗannan a yi ƴaƴan ba karatun addini, ba karatun zamani, babu sana'a, babu tarbiyya. Wannan ita ce ma babban hatsarin da ake ciki. Mu yi wa kanmu wa'azi, mu gyara al'amuran nan. Idan famili ya kai a ƙara, a ƙara. In ba a kai ba, a haƙura sai lokacin da Allah ya ba da damar da za a iya ɗaukan wannan nauyi ɗin. Lokacin da za mu yi ɗauka, mu ɗauka wanda ke da wadata da kuma tarbiyyar addini. In ya yi ɗa 1,000 ai babu matsala. Muna da manyan masu arziki wanda a duk Afirka ana kiran masu kuɗi, ana sa 'yan Najeriya kuma 'yan arewa. Idan yau suka yi ɗa 1,000 idan yana halatta a haifa, akwai matsala a ciki? Babu. So da haka 'yan bokonmu da 'yan kasuwa da suke bariki, ɗa 3-5 ba naku ba ne. Za ka iya ɗaukan 10-20 a yi. Wanda ke gida bai da hali ya tsara hakuri, sai Allah ya buɗa masa. Allah ta'ala ya buɗa wa kowa daga cikin falalarsa. Na'am. Walillahi mirasu samawati sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama. Sayutawwaquna sinu din nan menene matsayinsa? Istiqbal? Tanfiz ne. Sinu din na tanfiz ne wa tahqiq. Tanfiz shine yana nufin abin zai zo da gaggawa. Allah ya ce da gaggawa za a rataya musu wannan macijin a wuyansu, dalilin zakar su yake cirewa. Sinu tanfiz ne wa tahqiq, wato da gagga tanfizi ne, tanfizi kenan ko? Sinu tanfiz. To amma kuma da aka ce sai yadawu da ma bakhilu bi yawmil qiyama, gobe kiyama ne, kuma sai aka ce za a yi da gaggawa. Ba a ce sun mai yutsawwaquna ma bakhilu bi, ba za ka ce sai yutsawwaquna, me dalili? Kuma har yanzu muna duniya, kuma aya shekara 1,400 da yan kai da saukar da ita, kuma an ce za a yi da gaggawa. Dalili shi ne cewa a wurin Allah kiyaman ko shekara miliyan aka yi ba a yi ta ba, tana nan kusa-kusa ne. Wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, wama yudrika la'alla sa'ata qariba. Kaga wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariba cikin Hazab ne ko? Aya ta 67. La'alla sa'ata takunu qariba kuma cikin me? Cikin Shura aya ta 17. Kaga Allah ya ce ita kiyamar a wurinsa kusa ce, mu ne muke ganin ta nesa. Saboda kirgi a wurin Allah shekarun duniya nawa? Shekarun duniya 1,000 shine kwana ɗaya a wurin Allah. Sai mun yi shekarun duniya 1,000, to a wurin Allah an yi 24 hours kenan. To wannan yake bayyana maka a ce duk daɗewan duniya da zuwa kiyaman ɗan lokaci kaɗan ne. shi yasa Allah yace kariba a wurin mu kusa muke ganin ta kune ne fa shi yasa sai yace sai yutawqu da dan kiyamar ai ga ta dan kusa muna gani ikitarabati sa'atu wan shakkal kamar tun ana saukar da qur'ani Allah yace kiyamar ta kusa a cikin suratul kamar ayar farko don haka a wurin Allah kiyamar nan ne kai kake ganin ta ne fa kuma gaba da biyu ai kullu man mata kamar kiyamatu duk wanda ya riga ya da sai kiyamar ta tashi daga karatu magana ta kare don haka walillahi mirasu samawati wal ardi gadan sammai da kasai na Allah ne in ma baka cire zakka ba baka taimaki al'umma da kudin ka ba ran da ka mutu kudin bai da amfani gare ka kuma ran da muka kare duka a duniya Allah zai gaje komai yaran makana da wata adatu fitar wannan
inna nahnu narithu al arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un
cikin suratu maryam ko aya ta 40 Allah yace inna nahnu narithu al arda wa man alaiha mu muke gadan kasa da duk abin da ke kanta kuma zuwa gare mu za a koma sai ka bar dukiyar a duniya ka je lagira kai ta bayani kai kuma bata amfane ka ba a duniya shi yasa kyauta fa kala biyu ne akwai wanda a jinin sa ne yana da kyauta akwai wanda kuma training yake to in babu a jinin ka sai kai training din koya amma ka zama mayan kudi kana da shi kullun sai shiga babu fita ba alheri bane mayan kudi na zaka je da shi me yiwa ma shekarunka sun haura 50 sai kai mai da kudi me yiwa ka kai 80 sai ai mai da kudi da Allah ba za a je lahira da shi ba ba za a je kiyama ba ba za ka je lahira da shi a lahira ba menene amfanin kudi kana yanzu abincin ma baka cin baiko baka shan sugar baka cin rate meat baka kaza kaza to kuma kai mai da kudi kana son cin nan baka isa ka ci ba in ka tsili kida bai maka fada kuma kaddara kai mayan nama ne naman nawa zaka tare ka koma zuwa ga Allah ga naman ma nawa zaka ci duk ko abun nan da ake magana in ma baka yi ba zaka bar shi a baya zaka tafi zuwa ga Allah kuma zaka yi bayani ba bayanin da ba zai maka amfani ba ka tara ba ka tafi kuma ka daga kabari amfanin dukiya shine a gina al'umma da ita ba zan ma ce taimako ba dan karkaje kai kawai watsar da kudi a gina al'umma da ita a dauki yara a kai su karatun addini karatun zamani a koya musu sana'o'i a koya musu noman zamani ba ma duka noma ba noman zamani a koya musu abubuwa da yawa wasu suna yi a riga ba su allowance wani ma da iyali a ba shi dan abin da zai bari a gida ya tafi ya zama mutum da haka sai mu gyara al'ummar mu ta arewa ba a yadda muke zaune yanzu ba wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya son adh-dhalimta wallahu bima ta'maluna khabir bisa ga abin da suke aikatawa Allah mai ilimi ne Allah ta'ala ya ba mu ikon aikata alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu ta'ala